Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 8 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa za a yi galaba akan sojojin Russia da ke cikin Ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan Nazi a kasar Jamus a yakin duniya na biyu. 'Yan sandan Pakistan sun ce a ranar Asabar an yi wa wani mutum dukar ƙarya har lahira wanda ke halartar wani taron siyasa a lardin Kibar Fatunkwa saboda ya yi wasu kalamai da ake ganin sako ne. Adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwa a gabashin Demokratiyyar Jamhuriyar Congo sun kai 400.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a Najeriya ta yi zama a karon farko a birnin tarayya Abuja dangane da ƙararrakin ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2023 da aka shigar a gabanta. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar 7 sun rasa rayukansu bayan da motar ta taka nakiya a yankin jihar Tilabiri mai fama da rikicin 'yan ta'adda, lamarin da ya sa mazauna yankin ƙara jan hankalin hukumomin ƙasar.
Muna roƙo gwamnati, muna roƙo ga waɗanda ke da hali su sa muna hannu don Allah, wanda harka ta tsaro a yi muna maganinsu a nan jihar Tilabiri.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa mutane miliyan 1.7 ne ba su da aikin yi a Ghana zuwa kusan ƙarshen shekarar 2022, kuma galibin wannan adadin mata ne, lamarin da ƙwararru suka ce yana barazana ga ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na ba da gudunmuwar cimma manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa za a yi galaba akan sojojin Russia da ke cikin Ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan Nazi na ƙasar Jamus a yakin duniya na biyu. Mun yaki a baya, muna kuma yaki yanzu saboda kada wata ƙasa ta bautar da wata ta kuma lalata sauran ƙasashe, Zelensky yana faɗa a wani sakon faifan bidiyo. Ya ce za a yi nasara akan duk wasu muggan ayyuka na zamanin da Russia take kokarin dawowa da su kamar yadda aka yi wa turawan Nazin. Zelensky ya ce manufar Russia a Ukraine ita ce bautarwa da kuma barna. Ya kuma kwatanta taimakon da Ukraine ke samu daga wasu ƙasashe da irin gudunmuwar ƙawance da aka yi nasara akan Jamus a shekarun 1945. Jawabin shugaban na Ukraine ya kuma ba da sanarwa ta doka domin tunawa da nasara akan Jamus da ta faru a da a ranar 9 ga watan Mayu kamar yadda ƙawancen ƙasashen yamman ke yi. Wannan ya saba wa bukin da ƙasar Russia take yi a kowace shekara a ranar 9 ga watan Mayu. 'Yan sandan Pakistan sun ce a ranar Asabar an yi wa wani mutum dukar ya har lahira wanda yake halartar wani taron siyasa a lardin Kibar Fatunkwa saboda ya yi wasu kalamai da ake ganin sako ne. Wani jami'in ɗan sanda Iqbal Khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe Maulana Nigar Alam mai shekaru 40 ne saboda wasu kalamai da ya yi amfani da su a addu'o'i da ake ganin sako ne, lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an. 'Yan sandan sun rufe mutumin a cikin wani shago domin kare lafiyarsa, amma taron mutane sun karya a kofar shagon. Khan ya faɗa wa Dawn, wata kafar yada labarai ta Pakistan ta yanar gizo. Alam ya mutu yayin harin ne a garin Maidin da ke arewacin ƙasar. Kalaman sako batu ne da aka ɗauka da muhimmanci a yankuna masu yawan al'ummar musulmi a Pakistan, kuma hukuncinsa ne kisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwan sama a Demokratiyyar Jamhuriyar Congo ya kai 400. Jami'ai sun ce har yanzu akwai mutane da dama da suka ɓata. ruwan sama kamar da bakin kwaliya ya yi tsanani ne a ƙauyukan Bushushu da Iyamukubi. Yawan mutane da suka mutu ya tilasta al'umman ƙauyukan suna binne gawar waki da dama a cikin babban rami guda. Gwamnatin ƙasar Congo ta ayyana yau Litinin a matsayin ranar alhini ta ƙasa. Wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa ƙasashen Uganda da Kenya a cikin wannan lokacin.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Litinin ne kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta Najeriya ta yi zaman sharar fage a birnin tarayya Abuja don sauraron ƙararrakin zaben watan Fabrairu guda biyar da aka shigar a gabanta, inda ta saurari ƙararraki uku ta kuma yi watsi da wasu. Kotun ta kuma ɗage zaman sharar fage na ƙararraki biyu zuwa jibi Laraba 10 ga watan nan na Mayu. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jagora a zaman ƙararrakin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 da ake yi a cikin babbar kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya da ke birnin Abuja, mai shari'a Haruna Saman Tsammani shi ne ya zartar da hukuncin yin watsi da ƙarar da jam'iyyar Action Alliance ta shigar a gaban ta biyu bayan buƙatar neman janye ƙarar da lauya mai wakiltar jam'iyyar ya gabatar a gaban kotun a yau Litinin. Barista Dauda Abdulmalik Usman na ɗaya daga cikin lauyoyi da suka wakilci jam'iyyar Action Alliance a gaban kotu, inda ya ce:
"Actually abu ne sa muka yi file wannan petition. Mun zo ne saboda kotu ta yi magana akan court orders inda INEC ba ta yi obeying ba. Akwai wasu ƙararraki da ake kira ƙararrakin kafin zaɓe. So mun approaching Federal High Court on two occasions. Federal High Court ta gaya ma INEC cewa ga asalin shugaban jami'a da ya kamata su yi aiki da, kuma ba su yi aiki da shi ba. Ya tura musu sunayen 'yan takarar shi, kuma ba su yi upload sunayen 'yan takarar ba. Sai muka ce tunda haka nan ai ka ga yanzu na INEC ita ma establishment na kotu ne, kuma don haka ya kamata su bi umurnin kotu. Kukan da muke da su kenan shine muka yi approaching wannan kotun da shi. Mu daga farko ya zama dole mu sa sunan Bola Ahmed Tinubu a cikin wanda zamu kai ƙara ne. In ba haka ba taba daga farko mun ce shi ba wai ko bai ci zabe bane, mu mun ce abubuwan da ya kamata a bi ayi zabe da shi ba bi su ayi zabe da shi. Kuma yanzu mun duba mun ce to kowa dai yanzu nan dan kasa ne, kuma abin da ya kamata dan kasa da ya kamata yi shine ce shi ma yayi kokari cikin ginin wanga kasar Najeriya. Shine muka ce to ba da ma mun janye karamu. So mun duba cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata a bari ko su tafi, abin da samu gajeren nan karin kenan.
Daga bisani bayan amincewar dukan waɗanda ake karar su a gaban kotu da buƙatar jam'iyyar AA din da suka hada da INEC, jam'iyyar APC da dai sauransu, me shari'a tsammani ya zartar da hukuncin yin watsi da ƙarar jam'iyyar Action Alliance gaba ɗaya. Kazalika mai shari'a tsammani da sauran mambobin tawagarsa a wannan aikin sun saurari bayanai daga bakin masu shigar da ƙara na biyu da na uku, wato jam'iyyar APP da Labour, inda ake ƙarar jam'iyyar APC zababban shugaban ƙasa da mataimakinsa, hukumar INEC da dai sauransu. Daga bisani aka ɗage zaman sauraron bayanan share fage akan shari'ar zuwa ranar Laraba 10 ga watan Mayu da muke ciki, kamar yadda jagoran lauyoyin da ke kare INEC AB Ma'amud ya yi bayani.
To a cikin tsarin kotu, kafin a fara shari'a ita kanta, akan zauna don dudduba yadda za a yi tsare-tsare don tafiyar da shari'a kanta cikin sauri da kuma ba tare da ɓata lokaci ba. To yau abin da ake shi ne an duba duk takardun da suke gaban kotu, sannan da shirye-shiryen da lauyoyin suka gabatar don tafiyar da shari'a yadda ya kamata. Shi ne abin da muka yi yau. Yanzu za mu ci gaba gobe da GB har zuwa gata. Za a dawo kotu don a dudduba a ga me ake ciki, sannan kuma ya za a ci gaba da shirye-shiryen fara shari'a ta kanta. Tama ba mu zo kan wannan gaɓuɓɓa tukuna.
Shi ma jigo a jam'iyyar Labour Party Dr. Yunusa Tanko ya ce:
"Alhamdulillah dai zaman kotun mu mun ga cewar su alƙalan sun zauna suna bin diddigin abubuwan salin-salin, to kuma ya nuna mana cewar kaman insha Allah za mu samu biyan bukata, ko kuma 'yan Najeriya za su samu biyan bukata, domin murƙila za a yi muhawara kuma ya tabbatacciya wanda kowa zai gamsu." A'a, barin yin bayani. Ita jam'iyyar da ta janye ƙararta, na farko suna da matsaloli tsakaninsu. Jam'iyya ce da suke da matsaloli kamar ciyaman guda biyu. To ciyaman ɗin na farko wanda ya tsaye da ɗan takara, shi ya zo kotu, waɗansu ne suka kawo nasu takaddamin a kotu. Ce shi yasa shi wancan ciyaman ɗin wanda yake da umarnin ita hukumar zaɓe ya ce bai yadda ba, kuma bai san waɗancan ba. Shi yasa su suka janye wannan shari'ar tasu. Dama can ta farko dama ba su da umarnin sa wannan shari'ar. sana'an na farko. So wannan bai shafe mu ba, mun samu ma karfin gwiwa ne domin mun lura cewa dama can wa'annan an aiko su ne don su zo su kawo mana katsalandan a cikin shari'an da muke.
Dukan jagororin lauyoyin waɗanda al'amarin da ke gaban kotun ya shafa dai sun sha alwashin baiwa kotu goyon bayan da ya kamata don gaggauta aikin sauraron kararrakin da kuma zartar da hukunci daidai da doka. A yanzu dai ba a saurari bahasin share fage a cikin kararrakin da jam'iyyar PDP da APM suka shiga da ke mataki na 4 da 5 a gobe Talata 9 ga watan Mayu da muke ciki. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A yau Litinin shugaban kasar Indonesia Joko Widodo yayi Allah wadai da halin da aka kai a Myanmar akan jami'an kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia ta ASEAN da suka kai kayan agaji kana yayi kira ga kawo karshen tashin hankali a kasar mai fama da rikici. Shugaban kasar da ya shahara da suna Jokowi bai yi wani ƙarin bayani ba akan batun, amma ya ce wannan ba zai hana kokarin da Indonesia da kuma kungiyar ASEAN ke yi na maido da zaman lafiya a Myanmar ba. Ku daina amfani da ƙarfi, ku dakatar da tashin hankali saboda mutane ne abin zai shafa. Wannan hali da ake ciki babu wanda zai yi nasara, inji shugaban na Indonesia. Ya kuma kara da cewa Indonesia tana karfafa gwiwar duk masu ruwa da tsaki da su koma kan teburin tattaunawa su kuma samar da mafita, sai dai har yanzu ba a gano wanda ya kai harin na Myanmar ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wasu jami'an tsaron ƙasar sun rasa ransu bayan da motarsu ta taka nakiya a lokacin da suke aikin sintiri a jihar Talabere mai fama da tashin hankalin 'yan ta'addan da ke da sansani a ƙasashen Mali da Burkina Faso. Kawo yanzu dai hukumomin ƙasar ba su yi ƙarin haske game da faruwar lamarin ba, yayin da mazauna yankin ke ƙara nanata kiran neman mafita. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Lamarin ya faru ne a jiya Lahadi 7 ga watan Mayu 2023 a ƙauyen Samira mai arzikin ƙarfin zinare da ke jihar Talabere, inda motar jami'an tsaron gar national ta taka nakiyar da ake hasashen mayakan kungiyar IS ne suka dasa ta a wani bangare na sabon salon yakin da suka kaddamar a ƴan makonnin nan a yankunan Difa da Talabere masu fama da matsalolin ta'addanci. Majiyoyi sun ayyana cewa 7 daga cikin jami'an tsaron da wannan tsautsayi ya fadawa ne suka rasu, amma kuma ba a bayyana yawan waɗanda suka ji rauni ba. Ibrahim Mahmudu wani dan fafutuka ne a jihar Talabere ga abin da yake cewa lokacin da na tuntube shi ta wayar telefon.
Lalle an samu hatsari na sojawanmu da sun kwada bisa wata nakiya da ta samu sojayanmu yanmu za su tafi Samira. Su kwace ko masu aikin zinariya ko su kwace wurin da aka aikin na zinariya, tunda ka san akwai manya-manyan kamfanoni masu tono zinariya na kasashen wasu da su ne ke aiki can. Mun yi soje 7 wanda suka rige mu.
Ko da yake a watannin baya-bayan nan ana ganin alamun samun sauƙin hare-haren da aka yi fama da su a jihar Talabere, abubuwan da ke wakana a halin yanzu a ƙasashe makwabta na haifar da fargaba a zukatan mazaunan yankin, waɗanda ke ganin buƙatar ƙara ƙarfafa matakai don gudun kada a koma ruwa.
Tun da ba nan Samira ɗai ba, shekaran jiya kun ji nan ga wajen Ayaru abun da aka yi, bancin wajen Ayaru kuna ji wajen Tera abun da aka yi, kuna ji shekaran jiya nan da Desa irin wannan harhare, irin wannan kashe-kashe. Muna roƙo ga gwamnati, muna roƙo ga waɗanda ke da hali su sa muna hannu don Allah, wanda harka ta tsaro a yi muna magani shi a nan jihar Talabere.
Ya zuwa lokacin aika wannan rahoto, hukumomi ba su yi bayani ba game da abin da ya faru da jami'an tsaron gar national a ƙauyen na Samira. To amma a ɗaya gefe sanarwar mako biyu da ma'aikatar tsaron Nijar ta fitar a ranar Juma'ar da ta gabata na cewa askarawan ƙasar sun kashe 'yan ta'adda 6 tare da kama wasu 19 da motoci 2 da tarin manyan bindigogi a yammacin garin Ayerun jihar Talabere. Yayin da wasu 'yan bindiga 3 suka sheƙa lahira lokacin da suke dasa nakiyoyi a kudancin jihar Difa mai fama da Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar ya nuna cewa mutane miliyan 1.7 ba su da aikin yi a kusan ƙarshen shekarar 2022, kuma kashi 2/3 na wannan adadin mata ne, lamarin da ke barazana ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi wajen ba da gudunmuwar cimma manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. To sai dai wata mata mai aikin sa kai a birnin Kumasi mai suna Najat Adam na koyawa mata sana'o'i don su zama masu dogaro da kai da kuma rage rashin daidaiton jinsi da ake da shi ta fannin sana'o'i a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
We see this skewed towards females.
Wannan ne jawabin da shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana Professor Samuel Kobinekinim ya yi a lokacin gabatar da rahoton kuɗaɗen da al'umma ke samu tare da na kashewa wato Household Income and Expenditure 2022, a inda yake cewa kafin kwata na uku ɗin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 1.7 ne ba su da sana'ar yi, kuma kashi 2/3 duk mata ne, abinda wasu masharhanta ke ganin yana tarnaki ga gudunmuwar da gwamnatin Ghana ke bayarwa wajen tabbatar da cigaba mai dorewa ta Majalisar Dukkin Duniya, wato Sustainable Development Goals. Fauziya Adam mai baba zugan ƙare haƙoƙin mata a Ghana na ganin su ne waɗanda ya kamata ma a fi mai da hankali a kansu, saboda suna ba da gudunmuwa masu yawan gaske wajen tabbatar da cigaba na ƙasar.
Gaskiya wannan report da yan statistical service suka rawaito, gaskiya akwai damuwa sosai, saboda mu mata akwai contribution da yawa da muke taimakawa gidajenmu, especially cikin sa baki daya. Zaka zo ta bangaren gidajenmu, idan aka samu ce kasurin aikin mijinmu, kamar namiji in ya samu wani tangarda daga cikin gida, ko ita mace ne ita za ta dauki nauyin gida, komin ciyarwa, komin zuwa suku, komi ita mace za ta fama da shi, har kamin namijin nan ya zo ya gina aikin shi ba. Amma inda mace ba ta aiki, a zaka samu mijin kuma aikin shi ya bata, to kaga kaman an samu wani abu daban kuma cikin gida kenan. Ban da wannan akwai amfanoni da yawa, saboda zaka iya samu ci gaba na wurin aiki, inda mace ke gaban wannan aiki shi kaman aikin nan ya bunkasa ya ci gaba fiye ga namiji ne.
Shi ko mataimakin ministan ma'aikata ta kasa Ignatius Bafo Ewa da ya halarci taron gabatar da rahoton ya bayyana gamsuwarsa tare da cewa gwamnati za ta yi nata iya bakin kokarin daidaita jinsi, musamman ta fannin samar ma al'umma sana'a a kasar, domin cika burinta na da gudunmuwar raya ci gaba mai dorewa ta Majalisar Dukkin Duniya, wato SDG a takaice.
This report will guide we the policy maker.
To sai dai a wani bangare na bada nata gudunmuwa wajen shawo kan matsalan rashin daidaita jinsi ta fannin sana'ar yi a kasar Ghana. Wata mata Najat Adam mai aikin sa kai ta fara horar da mata aikin ado da kwalliya domin ganin sun yi dogaro da kai.
Ni da kaina na tashi ban da nayi, da na koyi na ga akwai amfani ciki, shi na ce no na yi shi open, saboda matasa su ma su samu su yi mai su je su koyi, saboda in yau mishe ya aure ma bai damun mijin shi.
Wasu mata da suka amfana sun ce wannan sana'ar da sun ka koya zai taimaka musu da wasu 'yan mata.
Suna na Samira Mamu, da na kare su da ina gida zaune ba aiki, shi na zo koyi nat. Yanzu dai na koyi aikin ado da kwalliya, kuma na pass insha Allah. Ni ma ina fatan ni ma in jin bude shago na, domin ni ma in koya ma wadansu wadanda ba su da sana'a in su ma samu kudi.
Suna na Shamsiya Isa, yanzu haka ni ma na pass, ina so ni ma in jin bude shago na, in samu yara ni ma in taimake su su samu kudi kadan, kan da su ma suna bukatan wani abu su yi su sai.
Ingantuwar damarmakin mata da yancinsu a muhimman bangarori kamar na samun ilimi da kiwon lafiya da siyasa da tattalin arziki da ayyukan yi abu ne da ake matukar bukata a duniya, ganin yadda aka bar su a baya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan mako. Shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kwanakin baya ne aka gudanar da wani taron bita da gwamnatin jihar Yobe ta shirya akan inganta ilimin tsangaya, musamman ma dai a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Masana wannan taro dai na ganin lokaci yayi da gwamnatocin arewacin Najeriya za su bada karfi wajen inganta ilimin tsangaya da almajiranci, kamar dai yadda yake a wasu kasashe na duniya, musamman ma dai kasashen musulmai irin su Pakistan da Morocco ko da Algeria. Irin muhimmancin da gwamnati za ta baiwa wannan fanni na ilimi, inji masanan, shine zai taimaka wajen kawo ƙarshen barace-barace da almajirai ke yi. Gani yadda wannan matsala take cinyewa, shirin namu na wannan mako zai yi waiwaye adan tafiya ne domin tabo irin waɗannan matakai da ake ɗauka na kawo ƙarshen barace-barace a tsakanin ƙananan yara. Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimin primary da secondary a jihar Yobe, wanda kuma ya mana ƙarin haske game da manufar shirya wannan taro.
Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya, malaman makarantun allo, domin su sadu da juna, su kuma dora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun, kawo tsare-tsare wanda za su kawo cigaba a harkar karatun tsangaya. Abin da muke so mu cimma gaishe shine lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara, kuma ba ma jin daɗi yadda yara wato ba a iya lura da lafiyarsu. Amma kuma muna jin daɗin karatun Qur'ani, muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya, al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar Yobe da gina Najeriya gaba ɗaya. Wa'innan yaran suna da daraja, suna da ɗaukaka. Yara ne wa'inda sun maida hankalinsu wajen su haddace Al'Qur'ani. Idan gwamnati a cikin hikimarta tana iya bada abinci da safe da rana da daddare ma mutanen da suke fursuna, mutanen da suka yi laifi, mutanen da suka ci haƙoƙin waɗansu mutane, an tsare su ana ba su abinci, me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da waɗannan malaman, a zo da waɗansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba, nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sawaje ba, nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba. Yaro ne mai daraja, abin da yake karanta mai daraja ne. Wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda ke ƙoƙarin haddace Al-Qur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja.
To a kowane lokaci dai aka tashi yin gyara akan wata doka, musamman a tsari irin na demokradiyya, dole ne majalisun dokoki na jihohi da na tarayya su gudanar da gyara domin tabbatar da shi a matsayin doka. Honorable Dr. Balarabe Shehu Abdullah Shuni, dan majalisar wakilai ne daga jihar Sokoto, ya yi tsokaci game da ƙoƙarin majalisar tarayya na inganta ilimin tsangaya a ƙasa, musamman ma dai a arewacin Najeriya.
Bayanin na gabatar ma wannan taro mai albarka na bita da masu rawa da tsaki a cikin harkar almajirci da tsangaya shine ƙoƙarin da muke a majalisar tarayya da ma na jihohi, musamman jihohi guda biyar da muke a matsayin mu 'yan majalisa ma kafa dandali, na kawo hanyoyi da dabaru na dokoki da tsaruka na gwamnatin tarayya da ma na jihohi domin baiwa almajirci da karatun tsangaya matsayi da kima ta kamace shi, a daina gwaƙe shi, ana keɓe shi, ana wulakanta shi, ana fifita boko kan shi. Ilimi na arabiya ko kuma ilimi na tsangaya da Qur'ani ilimi ne kammalalle, tun kafin zuwan tura akwai shi. Ilimi ne da ya shafi lugga ta larabci da Hausa da lissafi da kimiyya da fasaha da ƙere-ƙere da mu'amala da kasuwanci da noma da kiwo da komai akwai shi. Ba turanci ne ba kawai ilimi. A don haka tsari na su tura mulkin mallaka da suka kawo boko sai suka jingine wancan, kuma kaga sai kawo mana matsaloli da yawa. don haka muke kokari mu ga cewa abun su shafi dokoki da tsari na gwamnati. Ilimin tsangaya, ilimin almajirci babara ba, ina ƙara faɗa babara ba, a bashi kima da matsayi ta sami ya kamace shi. Alaran mumin nan malamai, hafizai da wanda suka Qur'ani, a daina ce mai jahili a Najeriya, ba daidai ba ne. Kuma ƙarya ce a ce wanda zai iya rubutu, zai iya karatu, ya iya lissafi, yana iya rubuta takarda, magana har ko ina fa, amma a tsarin Najeriya a ce masa jahili, dan ɗaya bai AABCD ba. Turanci yare ne kaman kowa, ko ƙasar Turawa ka je suna da ƙasashe 44, Ingila kawai ake Turanci, sauran ƙasashe nasu yare suke.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri, musamman ma dai Julie Leaders Gresham. Naku Bamiru Jibrin ke matan alheri, sai wani makon.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Kace kotun sauraron korafe-korafen zaɓe da kika fara zama a yau Litinin, da fatan zaki wa kowa adalci akan korafe-korafen da suka kawo miki akan zaɓen da ya gabata, domin yin adalci ne zai sa ki nemar wa kanki kima da mutunci a idon duniya. Da fatan ɓangaren masu ƙara da waɗanda ake ƙara za su baki cikakken goyon baya. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Isa Ramin Hudu Hadeja. Kace muna fata gwamnatin Najeriya mai shigowa ta Bola Tinubu za ta yi karatun tanaso wajen naɗa mutanen da za su jagoranci gwamnatin, su kasance jajirtattu da za su kai ƙasar ga tudun mun tsira. Domin zance na gaskiya, shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya yi kitso da kwarkwata wajen zaɓo mutane da ya ba su amana da zuciya, amma suka yi wa gwamnatin zagon ƙasa, duk kuwa da yadda ya ba su wuƙa da nama. Daga ƙarshe muke fatan sabon shugaban ƙasa mai zuwa Bola Ahmed Tinubu zai mayar da hankali kan muhimman abubuwa guda uku: ilimi ta hanyar rage kuɗin makaranta da wadata malamai da isasshen albashi, samar da tsaro da kawo ƙarshen hauhawa farashin kayayyaki.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam, a taƙaice, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa za a yi galaba akan sojojin Rasha da ke cikin Ukraine, kamar yadda aka fatattaki Turawan Nazi na ƙasar Jamus a yaƙin duniya na biyu. Mun yaƙi a baya kuma muna yaƙi yanzu, saboda kada wata ƙasa ta bautar da wata ta kuma lalata sauran ƙasashe, Zelensky yana faɗa a wani saƙon farfon bidiyo. Ya ce za a yi nasara akan duk wasu muga ayyukan na zamanin da Rasha take ƙoƙarin dawo da su, kamar yadda aka yi wa Turawan Nazin. 'Yan sandan Pakistan sun ce a ranar Asabar a yi wa wani mutum dukar tsiya har lahira, wanda yake halartar wani taron siyasa a lardin Kibar Patunkwa, saboda wasu kalamai da ake gani ya yi da suka zama saɓo. Wani jami'in ɗan sanda Iqbal Khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe Maulana Nigar Alam mai shekaru 40 ne, saboda wasu kalamai da ya amfani da su a addu'o'i da ake ganin saɓo ne, lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an. Adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwan sama a gabashin Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo ya kai 400. Jama'ai sun ce har yanzu akwai mutane da dama da suka ɓata. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya yi tsanani ne a ƙauyukan Bushushu da Nyamukubi. A yau Litinin, shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya yi Allah wadai da harin da aka kai a Myanmar akan jami'an ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da suka kai kayan agaji, kana ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar mai fama da rikici.
Kama sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Mr. Bell. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.